daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan zangon FM akan mita wato 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Talata 20 ga watan Maris din shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye. Da farko ga kanin labaran duniya.
Jami'an diplomasiyar Rasha da kasar Burtaniya ta bada umarni a kore su daga bakin aiki akan harin gubar da aka kai a kasar ta Burtaniya na shirin barin kasar. Ana sa ran yariman kasar Saudi Arabia mai jiran gado Mohammed bin Salman zai gana da shugaba Donald Trump yau Talata a fadar White House. A jihar Texas da ke nan Amurka kuma wani bom da aka nannade a cikin kwali ya tashi a wajen ginin ofishin aika sakonni da ake kira FedEx da Turanci a daren jiya.
To har ila yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ƙara jaddada zargin da take na cewa gwamnatocin da suka gabata ne suka kassara tattalin arzikin kasar.
Duk da irin dimbin albarkatun da muke da su inda adalci da daidaito kuma kowa yayi abin da ya kamata yayi, ina da yakinin wannan kasar na da duk wani irin abin da take bukata.
Za ku ji martanin da aka mayar wa gwamnatin ta Najeriya. Sannan za mu leka jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta tura wata tawaga a kasar ta Niger domin ganin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Muna dauke da karin bayani kan waɗannan rahotanni da ma wata tattaunawa kan kin saka hannu da Najeriya ta yi a wani shirin kulla hudar kasuwanci a tsakanin kasashen nahiyar Afirka. Baya ga haka muna tafi da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Sunana Mahmud Dalo, ina tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an diplomasiyar Rasha da kasar Burtaniya ta bada umarni a kore su daga bakin aiki akan harin gubar da aka kai a kasar ta Burtaniya na shirin barin kasar. Kafafen yada labaran Rasha sun bada rahoton cewa an ga wata babbar motar kwasar kaya a wajen ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London yau Talata. Kasar Burtaniya dai ta bada umarni a kore jami'an diplomasiyar ne a makon da ya gabata, bayan da ta dorawa Rasha laifin kaiwa wani tsohon jami'in leken asirin Rasha Sergei Skripal da diyarsa Yulia harin guba a garin Salisbury da ke Burtaniya a farkon watan nan. Ita ma Rasha ta mayar da martani, inda ta kori jami'an diplomasiyyar Burtaniya su 23 waɗanda su ma ake sa ran za su bi birnin Moscow cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Rasha dai ta musanta cewa tana da hannu a harin gubar da aka kai. Ana sa ran yariman kasar Saudi Arabia mai jiran gado Mohammed bin Salman zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Talata a fadar White House a zaman wani bangaren ziyararsa zuwa Amurka a daidai lokacin da zaman tankiya tsakanin Saudi da Iran ke karuwa. Wani babban jami'in fadar White House ya ce ganawar tsakanin shugaba Trump da yariman wata babbar dama ce ta samun hanyar ci gaba da kuma tattaunawa akan ayyukan tada hankalin da Iran ke yi a yankin. Trump ya bayyana goyon bayansa a fili karara akan gwamnatin 'yan sunni ta Saudi Arabia da ke takaddama da 'yan shi'ar kasar Iran. Yariman da aka fi sani da MBS ya nuna alaman zai yi amfani da wannan damar sosai. A wata hira da gidan talabijin ɗin CBS, yariman ya kwatanta shugaban Iran da Hitler, ya kuma ce muddin Iran ta mallaki makaman nukiliya, to Saudi Arabia ita ma za ta nemi nata. Wani bom da aka nannade a cikin kwali ya tashi a wajen ginin ofishin aika sakonni da ake kira FedEx da Turanci a daren jiya kusa da birnin San Antonio da ke jihar Texas ta nan Amurka, inda hukumomi ke kokarin gano ko harin na da alaka da wasu fashe-fashen bama-bamai da suka faru kwanan nan a birnin Austin da shi ma yake a jihar ta Texas. Mutum ɗaya ya jikkata a harin da aka kai na baya-bayan nan. Jami'an tsaron birnin tarayya na wurin da harin ya faru yanzu haka. Rahotanni sun nuna cewa Austin aka shirya kai kwalin bom ɗin, birnin da aka kai hare-haren bom har sau huɗu a cikin wannan watan. Hukumomi sun ce mutane biyu masu kimanin shekaru 20 kai ne harin na baya-bayan nan ya shafa a babban birnin jihar da ke kudu maso yammacin Amurka. Babban jami'in 'yan sandan Austin, Mr. Brian Manley, ya ce duka mutanen biyu sun samu munanan raunuka sanadiyar harin wanda aka kai, amma suna samun sauki a wani asibitin garin da ake kula da su. 'Yan sanda kuma na binciken yiwuwar ko harin bom ɗin na da alaƙa da laifin nuna ƙiyayya. Har-hare guda uku da aka kai da farko sun kashe wasu Amurkawa baƙar fata su biyu, sai kuma wata tsohuwa 'yar Hispaniya da ke asibitin Rai Hannun Allah yanzu haka. Amma waɗanda harin na baya-bayan nan ya shafa Turawa ne. Jami'an tsaro sun yi tayin ba da takwicin $100,000 ga duk wanda ke da bayanin da zai sa a kama a kuma hukunta waɗanda ke da hannu a hare-haren. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan ƙasar Koriya ta Kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaba Donald Trump ya yanke ta amincewa ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don warware takaddamar da ake yi a kan makaman nukiliya a mashigin Koriya. Babu wanda ke fatan yaƙi, ba Koriya ta Arewa ba ko Koriya ta Kudu ko ma ƙasashen da ke kewaye da su. Don haka ina gani za a samu nasarar cimma zaman lafiya, a cewar wani mazaunin birnin Seoul, Jang-sun A, yau Talata. Fiye da kashi 70 na mutanen da suka bayyana ra'ayoyinsu a kura'ar jin ra'ayi da aka kada kwanan nan na goyon bayan taron kolin da ake sa ran yi tsakanin Kim da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a watan Afrilu, da kuma wanda za a yi a watan Mayu tsakanin Kim da Trump. A watan Nuwamban shekarar 2017, Koriya ta Arewa ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya da masu linzami masu tsanani da ta kwashe shekaru biyu tana yi. Gwaje-gwajen da suka mai da hankali a kan ƙirƙirar makami mai linzami mai cin dogon zango da zai auna ciki-cikin Amurka. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi amfani da kalaman kishin ƙasa masu ƙarfi yau Talata a lokacin da yake jawabin rufe taron wakilan majalisar ƙasar. Mr. Xi ya faɗa wa wakilan jam'iyyar NPC kusan su 3,000 cewa China na kan hanyar ci gaba. Ya ce tarihi ya nuna kuma zai ci gaba da nuna cewa tsarin gurguzu ne kadai zai iya cetar ƙasar, kuma sai ta hanyar mutunta da haɓaka aƙidin gurguzu na 'yan China ne kadai ƙasar za ta iya samun gagarumin sauyi. Mr. Xi ya kuma ayyana cewa duk wani yunkuri na raba Taiwan da ƙasar China tabbas zai wargaje. Duk da 'yancin cin gashin kan da tsibirin ke da shi. Kafin a kammala taron, 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin ƙasar a kan kawo ƙarshen takaita wa'adin shugaban ƙasa da mataimakinsa. Matakin da ya ba Mr. Xi damar ci gaba da mulki har illa masha Allah.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, hukumomin Najeriya na ci gaba da dora laifin koma bayan tattalin arzikin kasar akan gwamnatocin da suka gabata. Lamaran da suka ce shine makasudin jefa al'umma ƙasa cikin kuncin rayuwa. Mataimakin shugaban ƙasar Farfesa Yemi Oshibanje ne ya bayyana hakan a wani taron kwamitin inganta yanayin zuba jari domin haɓaka tattalin arzikin Najeriya wanda aka yi a Abuja, kamar yadda za ku ji a rahoton Hassan Maina Kaina.
Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanje ya ce irin badakalar da gwamnatin baya ta tafka gabanin zaben shekara ta 2015 al'amarin ya yi muni. Duk da irin dimbin albarkatun da muke da su, inda adalci da daidaito, kuma kowa ya yi abin da ya kamata ya yi, ina da yakinin wannan kasar na da duk wani irin abin da take bukata don samun irin nasarar da ya kamata mu samu a matsayin kasa. Duk da irin madudin kudaden da aka samu shekarun baya lokacin da farashin mai ke kamshin dan goma, ba a yi amfani da kudin wajen sayan jari ko aikin a zuwa gani ba, domin bakin aljihun gwamnatin a wancan lokaci na ci gaba da yoyo. Wannan shi ne babbar matsalar tattalin arzikinmu. Cin hanci ya shafi kusan komai a Najeriya. Masana irin su Kabiru Dallada Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello, yanzu ba lokaci ne da ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali wurin yin korafi ba ko zargin gwamnatocin baya.
Ni wato mun sha magana akan wannan korafin da gwamnati ke tun farkon shigowar a matsayin kana gwamnati ba wai jam'iyya wadda take adawa ba, a matsayin kana gwamnati kai abin da gwamnatoci suke. In akwai matsala a shari'a shekaran farko ya isa ya baka dama ka san ainihin matsalolin da suke bangaren shari'a, sannan shekara na biyu ka dauki matakai na kawo gyara, babu waɗannan abubuwa a ƙasa. Abu na biyu kuma, in ana maganan cewa wani ya tace kuɗi a wani lokaci a baya, abinda gwamnati ya kamata shine ta bi waɗannan kuɗaɗen suwa da suwa suka sace kuɗaɗen. Abinda ya kamata su tsaya waɗannan Najeriya shine mutanen da suka sace kuɗin Najeriya wani da wani da wani, gwamnati ta kwace kuɗin nan sannan suna kotu, ba wai kullum a zo a ta maimaita abu guda ɗaya ba.
Amma ga matashin ɗan jam'iyyar APC Alhaji Adamu Yaro Fataskum ya ce akwai hikimar da ke tattare da yin wannan ƙorafi.
Wannan abin da mataimakin shugaban ƙasa ya daidai ne, don in ba a yi ƙorafi an nuna mutane left and right na abin da ya faru ba, ba za su san ƙoƙarin ma da jam'iyyar APC ta yi ba. Lallai dole a nuna wa 'yan ƙasa cewa ga fa halin da aka samu, irin ɓarnar da PDP da gwamnatinsu, sannan kuma gwamnati yanzu a aiki biyu take yi. Dole a nuna 'yan ƙasa su gane cewa ana gyaran ɓarnar kuma ana kama wa mutane sauki.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai muna kan batun tattalin arziki ne, inda masana a wani fanni ke ci gaba, wato a wannan fanni ke ci gaba da mai da martani dangane da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na kin saka hannu a wani shirin da ya ta'allaka kan haɓaka hulɗar kasuwanci da masana'antu a tsakanin ƙasashen Afirka. Wakilin muryar Amurka a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna da shugaban tsangayen nazarin harkokin kasuwanci da tattalin arziki ta Dangote da ke Jami'ar Bayero a Kano, wato Farfesa Murtala Sabo Sagagi, wanda ya fara da fayyace abubuwan da wannan shiri ya kunsa.
Wannan yarjejeniya ta kunshi waɗansu ƙudurori da aka cimma tsakanin waɗannan ƙasashe 55 na Afirka, domin ya kasance an sauƙaƙa kasuwanci da ɓangaren masana'antu na Afirka. Saboda kullum ana fata cewa ƙasashen Afirka ba sa yin ciniki da junansu, yawanci mun fi tafiya mu je mu yi cinikayya da ƙasashen Turai ko ƙasashen Amerika ko Asiya, amma sai kasance ga maƙotanmu nan kusa-kusa, amma cinikayyar mu ba ta da yawa. To yasa a gano cewa idan ƙasashen Afirka suka haɗa kansu suka samu wata yarjejeniya ne da za su rage raɗaɗi irin na kasuwanci, kamar a rage ɓangaren haraji da ake cajin 'yan kasuwa ko cajin masana'antu, ake ganin wannan zai ƙara inganta wato sana'o'i da kasuwanci a Afirka. Saboda mu kullun a nan akwai abubuwa tarnaƙi da yawa da muke da shi. To din da aka samu ragi na farashi na abubuwan da muke yi na yau da kullun, to ana ganin cewa zai motsa tattalin arziki.
Wannan yunkuri an dau lokuta ne ana yin sa, ko kuma a 'yan wannan kwanaki ne ko makonni ƙasashen Afirka suka yadda za su bibiyi wannan tsari don aiwatar da shi.
Cikin 2012 aka yadda cewa za a yi wannan tsarin. A wannan shekara aka yi, kuma sannan aka fara shi wannan yarjejeniya a South Africa a cikin 2015, kusan yau shekara uku kenan ana tattaunawa. Kuma Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke a gaba wajen wannan tattaunawa. Wannan ƙasa ta zo ta ce wannan bai mata daɗi ba, a samu yadda za a yi a kawo maslaha. Wannan ƙasa ta ce ga abu take so. Haka aka zauna aka yi wannan shekara uku ana ta tattaunawa, har daga ƙarshe kowa ya ce yayi masa.
To gashi yanzu Najeriya ta ce ko za ta sanya hannu ba.
Gaskiya mu a matsayinmu na masu bincike a wannan bangare, ba wani abu ne yasa Najeriya ta janye. Najeriya bata shirya bane. Duk ragowar kasashen Afirka sun yawancin su duk sun shirya, dan bazan ce gaba ɗayan su ba. So amma ko a cikin kasashen Afirka wanda akwai wanda basu gama shiri ba, sun riga sun fara shirin, sun daura zanin yanzu tamke shi suke so su yi. Sai mu kuma ya kasance mu ban ma fahimci ma menene tsarin ba. Kusan wanda suke zuwa su yi wannan tattaunawa, wato kusan jama'ar ƙasa da 'yan kasuwa da wanda suke ɓangaren masana'antu, ba su ma san me ake ba. Wanda kuma wanda abu ne zan ce abun kunya ne a wannan ƙasar, ya kasance cewa akwai ƙasa kamar Najeriya wanda ake cewa mu ne yanzu babban tattalin arzikin ƙasa na Afirika.
Kenan yanzu koda wannan yarjejeniya ta ci gaba, Najeriya ko 'yan Najeriya ba za su ci gaje ta ba kenan, tunda ƙasar su bata sa hannu ba?
No, ba za a yi. Ina ganin idan Najeriya ma bata sa hannu ba, wannan ya ɗanyi daidai da wato wani wanda shi ma kwanaki wanda ake kiransa EPA, Economic Partnership Agreement, wanda shi ma Najeriya sai da aka zo can ƙarshe sannan ta ce ba za ta sa hannu ba. So yawanci idan babbar ƙasa kamar Najeriya bata sa hannu ba, da wuya yarjejeniyar ma ta yi wani tasiri ko ta ci gaba. Saboda ƙarfin yarjejeniyar shi ne yarda ta kowa, ba a ce wannan ya yarda wannan bai yarda ba.
To waccan ita yarjejeniya ta EPA da ka bada misali da shi, ita kuma me ta kunsa?
Ita kuma ta kunshi yadda za a bude kasuwanni ne na Turai da wasu kasashe na cikin nahiyar America da wasu kasashe na wanda ake kira Asia Pacific na can gabas, su ma su bude kasuwannin su da kasashen Africa, mu ringa kai kaya su ma su ringa kawo kaya. So kuma sai aka yi la'akari da cewa mu kayan da zamu iya kaiwa can ba su taka kara sun kada ba saboda yanayin tattalin arzikin kasar mu da sauransu. To shi yasa aka gindaya waɗansu sharadai wanda zai kasance sun kare mu daga wato kusan zance cutuwa idan muka shiga wannan tsari, kuma aka ba da cikakken lokaci ne da gwamnati za ta zauna ta yi tsari. To amma shi ma sai irin wannan ya faru. Na farko dai ba a zauna an yi shawara sosai a tsakanin mu ba da ƴan kasuwa da masu masana'antu da masu ilimi na kasar.
Saboda kudi tsakanin da kan mutum ya janye wando dan saboda kudi tsakanin
da. Profesa Murtala Sabo Sagagi kenan a tattaunawa su da Mahmud Ibrahim Kwari. Ta makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Najeriya wata nina cewa jami'ar wato wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da mutanen da rikici ya tilastawa ƙaura daga muhallansu wato Cecilia Jimenez da Marie ta fara ziyara a ƙasar inda za ta gana da hukumomi kafin nan ta ziyarci yankunan da matsalar tsaro ta tilastawa mutane tsirewa daga garuruwansu. Daga mai ga rahoton wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma.
Batun mutunta 'yancin mutanen da tashin hankali ya tilastawa ficewa daga mazauninsu shine babban abin da ke makasudin wannan ziyara ta kakakin musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya Cecilia Jimenez da Mari. Saboda haka ta gana da shugabannin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH domin ƙara jan hankulansu game da rawar da suke takawa akan batun mutunta 'yancin ɗan adam a Niger, wanda ainihi shine dalilin da yasa Majalisar Ɗinkin Duniya saka wannan hukuma a sahun manyan hukumomin kasashen duniya a bara.
My visit here in Niger is to look into the aspects of the protection of the human rights of internally displaced persons.
Akalla mutane 100 ne aka kista cewa sun tsere daga garuruwansu na asali a yankunan Difa da Tilaberi da Agadez a sakamakon har-haren kungiyoyin ta'addanci, yayin da aka gano cewa yawan mutanen da ke fadawa cikin wannan hali na karuwa a kullum. A ɗaya bangare, dokar taɓacin da aka kafa a waɗannan wurare na taƙaita walwalar jama'a, saboda haka hukumar CNDH ke ganin ziyarar ta jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta taimaka wajen samar da mafitar wannan yanayi na ƙuncin rayuwa, in ji maga takardar wannan hukuma mai shari'a Alishina Kurgeni.
Shekara 2015 an samu irin wannan matsalolin da mutane suka hito daga cikin Lake Chad. Ba a tsara ba a sama musu wuri lahiyayye, a sama musu wuri inda babu tashin hankali. Kun ga nan wajen frontier ta Mali da Burkina, kenan a sama musu wuri lahiyayye da su da dabbobinsu.
Horar da jami'an tsaro a fannin 'yancin ɗan adam na daga cikin manyan bukatun da hukumar CNDH ta nuna bukata a kansu a yayin ganawarta da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa a yankunan da ke cikin halin taɓarɓarewar tsaro.
Duk inda talaka yake in ya ga soji tsoro yake shi, kenan kamata ya yi a haɗa kai. Soja masu aiki wannan ya kamata a ba su horo bisa abin da ya shafi kare haƙƙin ɗan adam. Domin in suna tahe da aikinsu kada su yi cin zarafi, kada su musguna ma wani. Ta ce in Allah ya yarda za ta kai kukan namu inda ya kamata.
Tawagar ta kakakin musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta zarce zuwa karkarar Tilaberi domin tantance zahirin halin da mutanen da rikici ya tilastawa ƙaura daga garuruwansu ke ciki, yayin da a gobe Laraba tawagar za ta ziyarci yankin Difa inda gwamman dubban mutane suka fice daga kewayen tafkin Chadi domin neman mafaka a sanadiyar rikicin Boko Haram. Wannan ziyara na gudana ne a daidai lokacin da wani kwamitin da gwamnatin Niger ta kafa a farkon watan da muke ciki ke nazarin tsarin daftarin dokar kare haƙƙin mutanen da suka tsere daga garuruwansu a sanadiyar tashin hankali, ta yadda za a isar da shi gaban Majalisar Dokokin Ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Dan zagugwa nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashen wasu namurin Amurka. Yanzu kuma ga shirin noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A yau shirin noma zai fara kawo muku wata tattaunawa ta musamman ta masu ruwa da tsaki da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta jagoranta ofishin murya Amurka dake Abuja, inda suka tattauna kan batutuwan noma da dama a Najeriya, har ma da matsaloli da kuma hanyoyin da ya kamata a warware su. Baƙin namu sun hada da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu, ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. Sun fara tattaunawan ne da duba batun noman shinkafa da hana shigowa da ita daga kasashen waje.
To a yanzu dai bari fara da babban manominmu na farko, shine Honorable Ibrahim Abubakar Waziri. To Honorable, bari in ji daga gare ka da yake kai ne babban manomi, ya kake kallon wannan batu ne?
Eto alhamdulillah, batun nan mai yiwuwa ne na hana shigo da shinkafa a ƙarshen wannan shekarar. Don a gaskiya abinda ni na gani da kaina, bare ma harkar noman shinkafa, yadda mutane suka dukufa a bara da bana suke noman shinkafa da ranin nan yanzu haka nan, don mutane wanda na sani suke noman shinkafa a ranin nan yanzu, Allah ya yawa da su. Bare ma daga gefen da na fito zuwa nan, kukan hanyar nan ka bi, dauki hanya daga nan Abuja zaka je Kano, kan hanyar nan duka zaki gani sun yi noman shinkafa, ko kuma sun nome shi da damuna sun girbe. In Allah ya yarda, in gwamnati za ta dan taimaka kadan, taimakon da za a yi nan a bada iri ingantacce, a bada ƴan magunguna na kashe kwari na kashe ciyawa, sannan a bada taki, in aka yi dan ƙara wannan kadan, na imani har ga Allah ba ma hana shigarwa zamu ba, har fitar da shinkafa zamu, in Allah ya yarda a ƙarshen wannan shekarar nan.
To kamar ya kake nufi kai ambaton hanyar Abuja zuwa Kano za a samu ana noman shinkafa, to shin shinkafan nan ana nome shi a din Najeriya nan ne yanzu kan?
Ito a gaskiya fi sabilan tsamman ban san ko ina ba, amma inda na sani, don inda na fito a Adamawa dama ba inda ba ma noman shinkafa a Adamawa, ko ta ina rani da damuna ana noman shinkafa, bayan gidan mutum zai ga ya sa shinkafa, gefen hanya zai ga an sa shinkafa, ko ina zai gani. Kuma ina tsamman abin da yasa suke noma shinkafa, don lokacin da aka fara anko borowa, aka je Kebbi, aka je aka yi launching, aka yi harkan shinkafa, sai mutane suka samu labari, sai na Taraba suka dauka, aka ce kashi 95 daga cikin wanda suka je haji daga Taraba sun yi amfani da kudin noma ne na anko borowa, kuma yawancin su shinkafa suke noma, domin yawancin kasan da muke da shi muna da tarki sosai, muna da wajen noman shinkafa a gaskiya. To shine nake gani idan gwamnatin za ta kara kaimi kadan kadan za ta yi karin, in Allah ya yarda za mu fitar da shinkafa a kasan nan.
Gonakinka da kake da su a Adamawa da Nasarawa, me da me kafi nomewa?
Eto a gaskiya fi sabilillahi ba abun da ba mu noma, noma masara, muna noma shinkafa, muna noma waken soya, muna noma ridi, muna noman wake. So a gaskiya wa'annan su ne wanda muke nomawa a nan Adamawa da kuma a Nasarawa.
To bari mu dawo ga babban manomi daya, Khalid Ismail, bari mu ji daga gare ka, kai kuma da kake da gonakinka wuraren su kuje da daidai a nan birnin tarayya Abuja, ya kake kallon wannan batu?
To Ajiya Madina, gwamnatin tarayya ta dauki dalaba bugan mu. Me yasa nace gwamnatin tarayya ta dau dalaba gan mu? Mun shiga yanayi tunda gwamnatin nan ta zo ta yi kirari akan maganar noma za ta samar da shi shekara ta 2015, shekara ta 2016 da 17 da zuwa yanzu da muke ciki. To ta yanda zaki san gwamnatin tarayya ba da gaske take ba, bata shirya akan batun maganar noma ba. In kika dubi budget na 2016, nawa ta cire percentage akan noma a cikin budget? Gabaɗaya bai wuce 4.6% ba. Sannan a bara, abin da gwamnati ta cire da sunan noma, gabaɗaya bai wuce 6.2% na budget ba.
An samu ƙari ko na 2.2%?
Da aka samu wannan ƙarin, yau mun wayi gari a halin da muke ciki, an je Kebbi da shugaban ƙasa da jama'a da ku ƴan jaridu, an ce an yi lancin na a samar da maganar shinkafa. To batun maganar shinkafa abinci ne wanda ta zama gidan kowa akwai shi. Muna da al'umma a Najeriya sama da mutum miliyan 150 ko da 70.
Tamanin ma ake cewa.
To amma abin da zai baki mamaki, da jihar Kebbi, da jihar Kano, da jihar Jigawa da ake ganin su ne wanda suka fi kowanne noma shinkafa a Najeriya. Babu jihar da take iya noma abincin da al'ummar ta za ta rike ta na wata uku.
Duk waɗannan jihohin
ba sa noma shinkafar da za ta iya rike su ta wata uku, balantana a sauran jihohin Najeriya. Amma saboda gwamnati tana da manufa, tana da wani neman biyan bukatar ta, shi yasa aka saka mutane siyasa, aka bar al'umma cikin wahala, abinci yake nema ya fi karfin talaka. Wanda wannan kuskure ne, kuma abun kunya ne a gwamnatin da take ta al'umma, wanda ta zo da yawun jama'a a ce yau shinkafa tana neman ta fi karfin talaka.
Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar ta masu ruwa da tsaki a harkan noma. Yanzu a madadin bakin namu da Madina Dauda wadda ta jagoranci tattaunawar, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Mele Yusuf Fari jihar Yobe, ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika yau ce ranar farin ciki ta duniya, amma mu al'ummar jihar Yobe muna tare da bakin ciki tun daga ranar da aka sace ƴan matan sakadan dabce har zuwa yau, da fatan gwamnati za ta matsa kaimi domin kubutar da su. Sai kuma sako daga Sufiano Gumel Zangon Daura, ya ce assalamu alaikum biyu Hausa. Sanarwar sace ƴan matan dabce da shugaban Boko Haram Al-Barnawi yayi abin takeici da Allah wade ne, fatan mu Allah ya kubutar mana da su. Sai kuma sako daga Abubakar Sadiq Bellal da Khadija Abubakar Bellal sun ce salam viewer Hausa, hakika yunkurin kafa dokoki masu tsauri akan masu safaran muggan miyagun kwayoyi da shugaban Donald Trump ke shirin yi a kasar Amerika yayi daidai, da fatan sauran kasashen duniya za su yi koyi. Sai kuma sako daga Adamu Aliyo Ingulde da Usman Sarki Ma'azu, radio amfani Difa a Niger sun ce a gaskiya harashin da gwamnati ta dora wa editocin jaridu masu zaman kansu yayi tsanani sosai, don haka muna fatan za a dubi koken da editocin suke yi a sassan kasar. Sai kuma sako daga Alhaji Mele Yusuf Fari, ya ce assalamu alaikum viewer Hausa. Zargin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi wa jami'an tsaron Najeriya kafin a sace ƴan matan sakandan dabci ruwa baya tsami banza, ya kamata a bincika a gane wake da laifi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram a Niger, ya ce muna kira ga gwamnatin ƙasarmu ta Niger cewa mutakar ba ta janye wannan sabuwar dokar ta kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2018. To fa za mu ɗauki mataki da kanmu, matakin kuma shine mu ga yawa aljabbaru.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'an diplomasiyyar Rasha da ƙasar Burtaniya ta bada umarna a kore su daga bakin aiki akan harin gubar da aka kai a ƙasar ta Burtaniya na shirin barin ƙasar. Kafafen yaɗa labaran Rasha sun bada rahoton cewa an ga wata babban motar kwasar kaya a wajen ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London yau Talata. Ana sa ran yariman ƙasar Saudi Arabia mai jiran gado Mohammed bin Salman zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Talata a fadar White House a zaman wani ɓangaren ziyararsa zuwa Amurka a daidai lokacin da zaman tankiya tsakanin Saudi da Iran ke ƙaruwa. Wani babban jami'in fadar White House ya ce ganawar tsakanin shugaba Trump da yariman wata babbar dama ce ta samun hanyar ci gaba da kuma tattaunawa akan ayyukan tada hankalin da Iran ke yi a yankin. Wani bam da aka nannade a cikin kwali ya tashi a wajen ginin ofishin aika sakonni da ake kira FedEx da Turanci a daren jiya kusa da birnin San Antonio da ke jihar Texas tana Amurka, inda hukumomi ke kokarin gano ko harin na da alaka da wasu fashe-fashen bama-bamai da suka faru kwanan nan a birnin Austin da shi ma yake a jihar ta Texas. Mutum ɗaya ya jakata a harin da aka kai na baya-bayan nan, jami'an tsaron birnin tarayya na wurin da harin ya faru yanzu haka.
Masu sauraro, da aka mu kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu saki da wani sabon shirin Allah ya yarda, inda za mu buɗe layukanmu domin mu ji ra'ayinku kan yadda kuke kallon matakin da Speta General ɗan sandan Najeriya ya ɗauka na cewa a janye dukkanin ƴan sanda da ke tsaron lafiyar masu riƙe da muƙamai na siyasa da wasu muhimman mutane a Najeriya. Sai mun ji daga gare ku. Sannan kada manta, idan ana son a sake sauraron wannan shiri a kodayaushe, za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin Julie Leathers Gresham da Maryam Dauda da kuma Rob McLean, Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashin Hausa da Muryar Amurka birnin Washington DC. Kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe.